Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna kan bashin da aka ba manoman shinkafa a jihar Kano. Mun tsaya ne a daidai inda Comrade Yahaya Shu'aibu Ungwanko mai fashin baki kan kananan masana'antu da suka shafi aikin gona ya fara yin karin haske kan irin hanyoyin da ya kamata a bi wajen raba bashin da aka bayar ta hannun kungiyoyin manoman shinkafa a jihar Kano. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu dora inda muka tsaya.
Sai wasu mutane kawai suka nada kansu, dan nada kansu suka yi a matsayin shugabannin mutane, suka yi amfani da wannan damar wanda wannan ita ce irin matsalolin da ake tafama da su kenan. Mutane su group da sunan kungiya kawai don su cutar da al'umma. Saboda haka wannan bai zama wani abin mamaki ba in irin wannan abubuwan sun faru. Duk mutumin da aka same shi da hannu a gurfanar da shi a gaban kotu domin ya zama misali ga ƴan baya. Domin ba daidai bane a zo dora duke mutane a hannunka kai abinda kake so kuma ka zo a karba ka ci shikenan ruwa ta sha. Wannan shi yasa abubuwa suke ta faruwa. Mutane suna ganin cewa in an zo kai kwacewa abinda ka ci ka ci, abinda ya rage a kwace shikenan ka zama free. Ya zama wajibi yin hakan ai laifi ne. Kuma bai kamata a kyale ba domin ya zama darasi ga ƴan baya.
To amma tun farko ai ka ce sun nada kansu ne. To tunda sun nada kansu suka menene kake ganin ya sa hukuma kuma ta yarda su?
Eh, saboda rashawar. Ai babu rashin tabbas na cewa yadda da su ba harka bace ta rashawa ta ja aka yarda da su. Domin ba daidai bane ai haka. Saboda na tabbatar akwai hukumomi da ya kamata a danka musu waɗannan abubuwan wanda za a iya cajin su in sun yi rashin gaskiya akai. Ba ai ba aka danka waɗannan wanda ba daidai bane. Aikin kungiya kawai te facilitating yanda abubuwa zai ta hada kan mutane ta wayar musu da kai akan yanda abu su ne aikin su, amma ba a danka musu dukiyar mutane a hannun su ba. Danka dukiyar mutane ya zama wajibi a samu wata hukuma da take da alhakin yin wannan. Ba wai refund ba, refa kungiyar refund ba. Ba daidai bane a basu, ba su da wani alhaki da za a dauki kudin dukiyar mutane a basu. Abinda ya kamata akwai hukumomi na gwamnati wanda aka kafa basically domin irin wannan ayyuka. Saboda haka su ya kamata a ba aikin wannan kungiya ta refa abinda za su yi kawai su samar da yanayi mai kyau kuma su wayar da ƴaƴansu kai akan yanda za a yi noman shinkafa nan da kuma yanda za a samu tallafi ko jari na yanda za a yi noman shinkafa nan. Kawai shi ne aikin wannan kungiyoyi, amma ba aiki ba a dora musu alhakin sarrafa dukiyoyin mutane a hannunsu ba. Wannan ba daidai bane kuma shi ya jawo wannan.
Yaya kake ganin wannan zai shafi zancen burin da su hukumomin Najeriya suke da shi cewa a bunƙasa noman nan na shinkafa a yayin da ita shinkafar yanzu tana nema ta zama sai dan sarki?
Eh to ai wato ita hukumar da take bincike ita aikin da ya kamata ta yi kenan. Ta kama ta kai kotu. Ba take alhaki ta hukunta mutum ba. In ta yi hakan sai dai me ya ba musu akan yin hakan da suka yi. Wannan kuma ya rage ruwan kotuna na su hukunta masu laifi. Kawai wannan kuma alhaki ne na kotuna su tabbatar sun taimaka wajen hukunta masu laifi domin ya zama darasi ga ƴan baya. Ko magana tsadar shinkafa duk irin wannan abin ne ya jawo. Ba wani dalili da shinkafa a Najeriya a ce shinkafar da ake noma a Najeriya ta kai naira 22,000. Yanzu shinkafa a gida fa wanda ake noma 22,000 ce. Yayin da Thailand ɗin nan da ake cewa da ake kawo da Thailand tsakanin bambancin su naira 3,000 ne. Na 25,000 ce. Amma in Najeriya 20,000 wanda kamata ya ce by now yanzu muna sayan buhu naira 7,000. Abin da ya kamata a ce kenan. Yanda aka bada kuɗin da ake noman shinkafar nan a ƙasar nan a halin yanzu bai kamata a ce buhu ya kai naira 10,000 ba. A yanzu dai a wannan ƙasar. To amma saboda an baka kuɗi, an baka jari, an baka duk abin da ya kamata a baka. To me dalilin da yasa shinkafa za ka yi 22,000? Sai ya zama wani irin abu na daban wani me ake cewa gaba kura bayan sayaki. Ko ta ina matsala ce? To yanzu misali da ya zamu ciyar da to Najeriya ma mun kasa ci da ita a hannun ana tunanin za a ci da West Africa. To da ya zamu ci da wannan tsada zamu ci da West Africa. Najeriya tana daga cikin kasashe a cikin Afirka ta Yamma wanda suka fi kowanne arziki. Dan duk kasashen Afirka ta Yamma ba inda fa Najeriya arziki. Kuma babu inda fa ƴan Najeriya arziki. To su kansu ƴan Najeriyan ba sa iya shirin shinkafa naira 22,000 wanda a ciki yake wanda target din hasashen da ake shine ba ma a ci da Najeriya ba, a ci da Afirka ta Yamma.
Karkashin an ko barwa.
Ba maganar Najeriya ake ba. Domin tunanin da ake shine sai an fita Najeriya. A ci da Afirka ta Yamma. to a Nigerian shinkafa tana kaiwa 22,000 me amfanin wannan ina aka ji me amfanin kasar noma da ake da ita me amfanin kudin da ake gwamnati take bawa mutane in har mutane za su mai da ita wani hanya ta gallazawa kuma suna sani za su iya kuma ba wani dalili da haka za ta faru Nigeria za ta iya ci da Africa ta yamma ba ma wai Nigeria ba was wannan tsarin da aka yi a baya in ban da irin waɗannan mutane kawai sun zo sun zama mutane sun mai da harka ta zalunci duk yanda zake sun koma gefe sun koma kungiya
yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Karma wanda baya shine tare mu sannan arzikin mu shine uwa uwa.